Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alhera Abdu da sauran abokan aiki muka saki da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 19 ga watan Afrilu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji irin kokarin da ƴan majalisar dokokin jihar Adamawa ke yi wajen farfado da yankin da rikicin Boko Haram ya daidaita. Muna kuma dauke da rahoto akan korafin da wasu ƴan Najeriya suka yi game da sayan motocin hawa masu tsada da ƴan majalisar wakilai suka yi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun na sayan motoci masu tsada. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Za ku ji labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Yau ake gudanar da zaben fidda dan takarar shugaban ƙasar Amurka a jihar New York, inda binciken ra'ayoyin jama'a ke nuni da cewa Hillary Clinton ya takara ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican ke kan gaba. Idan Clinton ta sami gagarumin nasara, zai sa ta ƙara kusanta kasancewa mace ta farko da za ta zama yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin babbar jam'iyya. Idan kuma Donald Trump, hamshakin ɗan kasuwan nan, ya sami gagarumin nasara, wanda bai ma taɓa riƙa muƙamin siyasa ba, shi ma zai sami ƙarfin gwiwar yiwuwar jam'iyyarsa ta tsaye da shi takarar shugabancin ƙasar. Clinton da Trump suna da alaƙa da ta kudda-kudda jihar New York. Clinton da ta ƙaura zuwa jihar ta lashe zaɓe zuwa majalisar dattijai har sau biyu a jihar, yayin da Trump kuma yake da ƙaddarorin gine-gine da dama a jihar da wani ginin gidan kwana na ƙawa da ake kira da sunansa. Binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan ya nuna uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton tana gaba da sama da maki 10 kan abokin hamayyarta ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders, wanda yake sukar alaƙarta da manyan cibiyoyin kasuwanci. Trump yana da kimanin kashi 50 cikin 100 na kuri'un 'yan jam'iyyar Democrat wato Republican a jihar New York, gaba da abokan takararsa biyu Senator Ted Cruz na jihar Texas mai tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya, da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich, wanda yake kira da a sake lale a harkokin gudanar da mulki daban da salon da Donald Trump ke gabatarwa.
Wani gungun mayakan Taliban ya kai harin bom a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, yau Talata da Asuba, inda ya kashe akalla mutane 30 ya kuma raunata sama da 327 bisa ga cewar jami'ai. Maharan sun kai harin ne a ginin da hukumomi suka ce ofishin jami'an tsaron ƙasar ne da ke aiki ƙarƙashin cibiyar leƙen asirin ƙasar Afghanistan da ke kare jami'an gwamnati. Harin na yau ne da wato harin da ya auku ne da misalin ƙarfe 9 agogon ƙasar, lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa nakiyar da ke danƙare a motarsa a ƙofar shiga harabar ofishin. Kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Sadiq Sadiki ya shaida wa manema labarai cewa an danƙare motar da ɗaruruwan kilogram na nakiyoyi, ya kuma ce ana kan gudanar da bincike domin tantance yawan maharan, ya kuma ƙara da cewa an samu sakacin tsaro da ya haddasa harin da aka yi a wanda ya janyo hasarar rayuka. Jami'ai sun ce musayar wutar da aka ɗauki sa'o'i ana yi bayan harin tsakanin jami'an tsaro da 'yan Afghanistan ya hallaka duka maharan, inda biyu daga cikinsu suka tarwatsa kansu. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya kushe wa wannan harin daga kausan lafazi, ya ce wannan ya nuna cewa za a ci nasara a kan maƙiya idan suka yi yaƙi gaba da gaba da dakarun tsaron Afghanistan. Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin harin, inda kakakinta Zabihullah Mujahid ya ce duka maharan uku sun yi ɗamara ne da jigida ƙuna baƙin wake.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikata harkokin wajen Amurka za ta karrama waɗansu matasa goma daga ƙasashen duniya daban-daban gobe Laraba, sabili da yunƙurinsu na kawo canji a zamantakewa a wani shirin karrama matasa masu tashi a ƙasashen duniya karan farko. Waɗanda za a karraman a bana sun haɗa da wani ɗalibin yankin Falasɗinawa wanda ya ƙirƙiro da wani kulob ɗin muhawara da nufin ƙarfafa bayyana ra'ayoyi cikin kwanciyar hankali da lumana. Da wata mace daga Malta wadda ta miƙa kai wajen gudanar da harkokin ilimi a yankunan karkara, sai kuma wani ɗan ƙasa Honduras da ya tsallake rijiya da baya daga harin bindiga wanda kuma ya kafa wani kulob ɗin wasan gudun katako mai taya domin matasa da ke fuskanta haɗarin shiga ayyukan aisha, da wani matashi wanda ya kafa dandalin cuɗanya tsakanin mabiya addinai daban-daban a Faransa. Sai kuma wani ɗan ƙasar Kenya da ke ƙarfafa sasantawa tsakanin ƙabilu, da wani matashi ɗan ƙasar Afghanistan wanda yake mai da hankali wajen inganta cuɗanya tsakanin ƙungiyoyin al'umma, sai wata mace mai fafatukar inganta rayuwar mata daga ƙasar Tunisia, da kuma wani matashi ɗan ƙasar Georgia wanda yake yayata aƙidar zaman lafiya ta wajen amfani da kimiyya ta zamani, da wani ɗan rajin yayata bunƙasa harkokin matasa daga Myanmar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da waɗanda rikicin Boko Haram ke ci gaba da komawa garuruwansu, wani batu da ke tasowa shi ne na tallafawa waɗanda suka koma, suke kuma komawa da abinci da kuma ababen more rayuwa, musamman ma a wannan lokacin da aka fara harkar gona. Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Kuma don ganin an tallafa waɗanda ke komawa ne ma a jihar Adamawa. Daya daga cikin juyoyin da rikicin Boko Haram ya fi shafa ya sa 'yan majalisar dokokin jihar kafa wata doka da za ta kafa hukumar da za ta ke sa ido kan harkokin yankunan da aka kwato. To ko ina kwana a wannan yunkuri? Honorable Hassan Barguma ɗan majalisar dokokin jihar ne da ke wakiltar mazabar Hong, daya daga cikin garuruwan da a baya fada hannun 'yan Boko Haram, shi ne ma'aika batun a majalisa.
Wato wanda abubuwan nan ya same su, wanda ni da nake magana ina daya daga ciki, babu abin da suke bukata iyaka a zo a gyaggyara musu abubuwan da suka lalace, kuma a tabbatar an yi su. Musu magana wannan abun daga wurin Allah ne, daga wurin Ubangiji ne, su yarda da ikon Allah kuma a sama musu abun yi. Haka kuma ma'aikatar kiwon lafiya da ma'aikatar ilimi a samu a gina su. To ba za a samu dama a yi wannan ba sai in an yi doka.
To ko me gwamnatin jihar za ta ce game da korafin da ake na cewa tana shakulatin bangaro game da halin da al'ummomin da suka koma ke ciki a yanzu? Comrade Ahmad Sajo shi ne kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawan.
Mu muna bayarwa, jami'o'i masu bada gudunmawa suna bayarwa. Na lura cewa ICE International Rescue Committee sun bude office a Mubi, Northeast Regional Initiative sun bude office a Mubi, duka an bude ofisoshi.
Yanzu haka ma jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya wato NEMA na facen sun dukufa wajen tantance halin da ake ciki a yankunan da aka kwato. Kuma kamar yadda babban jami'in hukumar a jihar Adamawa Sa'adu Bello ke cewa, yanzu hankula sun kwanta kuma jama'a na ci gaba da komawa garuruwansu.
Alhamdulillah ya gurgudo wadda inda a nan jihar Adamawa mun samu zaman lafiya a kusan dukkan kanana hukumomi da suke nan jihar wadda abin ya shafa, kuma da yawan su sun koma, kuma da zaran abubuwa sun kammala za mu yi kokari mu ga su ma sun koma gidajensu su samu dama su tsuguna, saboda considering yanzu damuna tana karatowa.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne, yayin da kasar Kamaru ke haramar izakiyar 'yan Najeriya da ke gudun hijira a kasar kusan 86,000, kuma za a jibge su ne a jihar Adamawa batun da gwamnatin jihar ke neman ɗauki. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Wata rigima na neman kunno kai akan batun sayawa 'yan majalisar dattawa motocin da kuɗin su ya kai sama da naira biliyan 4. Wannan batu ya fusatar da shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Ayuba Wabba har ya aike wa 'yan majalisar dattawan da wata takarda ta musamman cewa su mayar da motocin. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
Comrade Ayuba ya ce matakan da majalisar ta dauka ba daidai bane a wannan lokaci da ƴan ƙasa ke dakon kasafin kuɗi da ka iya sauya musu rayuwa ko da yake ƴan majalisar dattawan sun ki cewa uffin akan batun sayan motocin. Na tambaye dan majalisar wakilai Musa Sarkin Adar ra'ayinsa akan ko ya yake kallon wannan mataki da majalisar dattawa ta dauka. Sai ya ce
irin wannan tambaya za ta fi daɗin ansawa daga wanda ke magana a madadin majalisa ko na dattijai ko na amma ni a matsayina na Musa Sarkin Adar na san cewa wannan abin bai dace ba a halin da ake na huskanta musamman an ba mu aron kuɗi domin mu sayi wannan motar. To idan an ba mu aron kuɗi ya kamata kuma mu hakura da motocin za a saya muna. Bai kamata an ba mu aron kuɗi ba, dukkan mu an ba mu aron kuɗi mu ji mu saya maka mota wanda wannan aro ne ana cira daga cikin albashin mu. Idan kuma an baka aron abin da zaka sayi motar zaka yi aiki da ita menene kuma na saya mata office. Wannan ra'ayina ne, da za a tambaye ni wannan motar ni ba za a saye ta ba. Amma al'amarin da aka yi na al'umma da yawa taro kuma ita demokradiya mahirin jaya ake dokar ra'ayin su, na tabbatar ba ni kadai bane, akwai ra'ayina da yawa a bangaren majalisar dattijai ta sanatoci da kuma bangaren majalisar mutawakkilai. Na tabbatar da tambaya za a yi ne, ba za a rasa ra'ayina ba wanda za su ce wannan motocin bai kamata a saye su ba ko kuma ya kamata a dakata har a ga yanda tattalin arziki ya ƙara bunƙasa nan gaba.
Shi ma dan ƙasa kuma jigo a bangaren matasa ta jam'iyyar APC Tijani Muhammad Kyari ya yi tsokaci akan batun sayan motocin.
Gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So a yanayin kasan nan yadda tattalin arziki yake kowa yake ji a cikin shi, a ce kuma su ƴan majalisan dattijai ba sa duban talaka suna maganin cewa za su yi sababbin motoci, kuma talaka yana nan abinda zai ci ma ba ya da shi, ga ma'aikata suna nan albashin su ma ba a biya. To ya kamata su ma su yi sacrificing kamar yanda executive ta yi sacrificing duk ba a yi su yi maganar motoci ba, su ma ya kamata su yi haƙuri. A yi maganar Najeriya ake, ba maganar cewon interest ɗin kanka ba, a wannan lokacin ya wuce.
Yaya mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun Bashir Baba ke nazarin waɗannan rikice-rikice a fannin siyasar ƙasar?
Diyar da ake tafiyar da ƙasa ya danganta ga irin yanayin da aka tsinci kai. Akwai ƙasashen da suke tafiyar da cikin demokradiyya ɗin da bisa tsarin mulki. Idan suka aka waye gari suka ga cewa tsarin mulkin zai kawo ma ƙasar su tarnaki, sukan tattara tsarin mulkin gaba ɗaya su ajiye shi gefe guda su ci gaba da tafiyar da kasar babu tsarin mulki. Sannan kuma baya ga wannan ma, ni a sani na ai akwai kasar ma da dungurungun ma ba ta da rubutaccen tsarin mulki, kuma kasashen duniya da yawa suke kokarin koyi da ita wajen harkokin ci gaba. Kuma zaki sha mamaki ba wata kasa bace, kasar da ta rene mu ce kasar Burtaniya. Kasar Burtaniya ba ta da rubutaccen tsarin mulki. So tsarin mulkin nan da ya tanar da a zaɓen majalisar nan shi kansa bai fi ƙarfin a dauki a tattara shi a ajiye shi gefe guda a ci gaba da tafiyar da kasar babu shi ba. Kuma yanayin da muka shiga ya kai nan, in su ƴan majalisa ba su sani ba to ya kamata su sani. Na faɗa nan ba daɗewa cewa ƴan majalisar nan kowa ya zo iya wuya da su har sun fara zuwa mazaɓinsu, ana yi musu rubdugun dila. Saboda haka nan gaba ina tabbatar miki Hajiya, ƴan majalisar nan a ɗaya bayan ɗaya zai fara musu wahala su koma ƙauyukansu.
Dukkanin ƴan majalisar dattawa da na nemi jin ta bakin su akan wannan batu sun noki, amma daga dukkan alamu za a kai ga fuskantar fito na fito da kungiyar kwadago idan har majalisar bata bi umurnin su ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun na sayan motoci ko ku in ce motocin da aka saya wa ƴan majalisar dattawa wanda kuɗinsu ya haura naira biliyan 4. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Wata gulma yau maganar ko za ta fashe samayen wiya, idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe samayen wiya, in ta fito fili mai halin shi za ta ishe samayen wiya idan ya ji zafi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202 2-5-5-6-5-5.
Kuma da la za mu fara da kira daga Borno. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Borno?
Ana magana da Ahmadu Godebe da ke kusurar local government jihar Borno.
To Mallam Ahmadu, me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa akai?
Wato Allah ya gafarta malama, wannan abin da ƴan majalisa suka fito da shi a sahihi bisa kyauta ba. Domin a yanda kasan nan take tafiya yanzu, talakawa suna cikin hukuma, abin da za su ci ma ya nemi su wuya. Ai ya kamata ko da cikin albayansu ba su ce a cire a taimaka talakawan kasan nan. Domin talakawan kasan nan su suka zaɓe suka je majalisa.
To Mallam Ahmad daga Borno, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kebbi. Salamu alaikum, wa ke kira daga Kebbi?
Assalamu alaikum.
Yau, wadawa muke magana daga Kebbi?
Sunana Muhammad Yahuza, ɗan makarantar Tela Samba, Kebbi.
To Mallam, me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa akai?
To ni dai abin da nake so tattaunawa akan wannan magana, ya ɗan majalisa su tunani a cikin halin da take. Ya ce Mallam yana neman taimako yadda sai motocin su sun ga masu
To Mallam Yahuza daga Kebbi, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kwantagora.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina Kamaru daga Kwantagora.
To Mallam Umar, menene ra'ayinka akan wannan batun motocin da aka saya wa ƴan majalisa?
Batun sayan motocin na sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don abin kunya din ne yasa ba ta kare mu dan Najeriya. Don ai iyaka abin kunya kenan. Ana cikin tattalin arziki ta samu matsala, a ce kuma ƴan majalisa su ta kan su kai. Ko wato sun manci inda su aka zabo su. Su sun manci talaka suna wahala. Allah zai tambaye su.
To Mallam Usman daga Kwantagora, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Muna magana da Aliyu daga mutum biyu a Taraba.
To Mallam Aliyu, me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa akai yau?
Gaskiya wannan abin takaici ne. Yau wannan yana irin kara da kiyashi da aka yi wa majalisa sunan zaɓen Buhari.
Ban gane ba ka ce kara da
Buhari kuma ana neman a ɓata masa gwamnati ba. Saboda haka wannan abin da kai ci ne, ya kamata ƴan majalisa na su shiga dai ta yanzu sa abin da suke aikata.
To madalla Mallam Aliyu, mun gode da wannan ra'ayin naka. Hello, da wa muke magana?
Salamu alaikum, tukun
shi Allah daga Madalla. Salamu daga Madalla. To Madalla daga wa muke magana daga Madalla?
Wannan sanatocin ƴan Boko Haram ne ba?
Boko Haram kuma dai Mallam?
Ah, Boko Haram baya a wajen a yannan halin da ake bisa sai motoci na miliyan 16, hanya 35, miliyan 35 ba.
A'a, to ai Mallam, ƴan Boko Haram kuma ai daban suke.
Ai uwarsu dai wanzu da wanda ya yi wannan sa'adancin hajiya, yanzu akwai wanda zai kwana garin da zai saya na naira 50 ya ci bai da shi.
To mun gode Mallam daga Madalla da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Plateau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Plateau?
Shawu Umar Ardo ne daga Plateau State, karamar hukumar Kano, garin Kincham.
To Mallam Sha'ibu, menene ra'ayinka akan wannan batun da muke tattaunawa akai yau?
Gaskiya ne ra'ayina, ɗan majalisa na dattawa na Najeriya ba su yi tunani mai kyau ba. Inda yake su suna ganin irin halin da muke ciki, ga mai Maiduguri ana wahala, za a yi abin nan, za a gina Maiduguri. Ga shi nan mu a jihar Plateau ma, inda nake ma yanzu a karamar hukuma na ma, akwai 'yan gudun hijira wanda suka gudu tun lokacin rikicin da ya faru, wasu
ana kokarin a gyaro wayannan wurare mun ga majalisar mu ba mu san ma me suke sun kaman ba mu da majalisar
to mallan sha'abu daga plateau mun gode yanzu kuma za mu je Maiduguri
daga to yayi
hello da wa muke magana daga Maiduguri
Hajja Sha'ibu Muhammad Liya daga Maiduguri da ke kira baban Farida
to a gurguje menene ra'ayinka akan batun sayan motocin da ƴan majalisa suka yi
ni su da aka saya musu motoci bai dace ba yi wa yana kashe mutane a Maiduguri kuma mu mutanen Maiduguri lalle mun tabbata Boko Haram ya riga ya dare abin da zan ce Boko Haram ya riga ya dare gwamnatin mu da kanshi ya ce Boko Haram ya dare har ya ja nema wa mutane abincin da za a ci kuma an bude hanya guda ɗaya mai kyau ana samun sabbin tafiya Sha'ibu Muhammad Liya direban Ibeko daga Maiduguri mun samu sauƙin ma'aikata kuma hanya mun gode wa Baba Buhari
to mallan Sha'ibu mu ma mun gode da ra'ayinka kuma da kiranka muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata dama ku kira akan wani batun na daban har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da kasar Faransa inda aka sallami mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Marseille kungiyar da ta kasance ɗaya tilo a kasar ta Faransa da ta taba lashe wasannin club inda so kasance zakaru a kasashen su na kwallon kafa na Nahiyar Turai a shekara ta 1993 wannan kuna faruwa ne a daidai lokacin da waɗansu ke ganin cewa da Michel din ya kai club din na Olympique de Marseille tunda yanzu haka kungiyar ta Olympique de Marseille tana matsayi na 15 da maki 40 kacal a teburin wasannin kwallon kafa na kakar bana na Ligue 1 ko Ligue 1 na kasar Faransa kuma Franck Passy shine ya karbi ragamar horar da ƴan wasannin kwallon na club din Olympique de Marseille na kasar Faransa wannan ko inda zai gudanar da jama'aikin tabbatar da club din na Olympique de Marseille bai tafi rukuni na biyu ba na wasannin kwallon kafa na kasar tare da kawar canje-canje wanda za su baiwa club din nasarori a ƴan wasannin da suka rage masa a kakar bana na kwallon kafa a kasar Faransa duka dai a kasar Faransa inda akai wata gana ƴan kwanakin da suka gabata tsakanin Cristiano Ronaldo dan Portugal mai buga ma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Nasser Al-Khelaifi shugaban kungiyar kwallon kafa na Paris Saint-Germain wanda yanzu haka ta lashe wasannin kwallon kafa na kakar bana na Ligue 1 kasar Faransa shi dai Nasser Al-Khelaifi yana kokarin ganin ya samar ma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain wani kwararren dan wasa wanda zai kai kungiyar gagaci ganin cewa shekaru 3 jere ga juna kungiyar ta kasa tsallake shimgen quarter final a wasannin kwallon kafa na club inda suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Turai idan muka duba wasannin da za a gudanarwa a yau a filayen wasanni daban-daban na kwallon kafa na nahiyar Turai kofin kasar Faransa Lorient za ta karbi bakuncin Paris Saint-Germain yayin da kasar Spain wasannin cika gurbi na La Liga za su wakana ne tsakanin Espanyol de Barcelona wadda za ta goga da Celta Vigo sai Betis Sevilla za ta goga da Las Palmas a Ingila kuwa wasan cika gurbin zai wakana ne tsakanin Newcastle da Manchester City yayin da kasar Italia Naples za ta goga da Bologna sai a kofin Jamus Bayern Munich za ta goga da Werder Bremen a wasan kusa da na karshe sai kuma a wasan kwallon hannu ko kuma basketball a NBA ta kasar Amurka za a goga duka a cikin daren yau tsakanin Toronto da Indiana sai Oklahoma City za ta tafsa da Dallas yayin da Golden State za ta goga da Houston a kofin ture na wasannin basketball za a goga duka a daren yau tsakanin Panathinaikos Athens da Victoria sai Real Madrid za ta goga da Fenerbahce Istanbul Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a lokacin da yake jawabi wajen wani taron karawa juna ilimi a gazi ta kasar Botswana a ranakun 5 da 6 ga watan Afrilu jakadan Amurka a kasar ta Botswana Miller ya bayyana Botswana a zaman abar misali da ya kamata sauran kasashe su yi koyi da ita. Botswana tana iya zama ɗaya daga cikin kasashen farko da suka samu nasarar shawo kan annobar yaduwar cutar kanjamau ko sida. Wata gamayya ta kwamitin Amurka da wani kwamitin yaki da cutar sida ne suka shirya taron. Shirin shugaban Amurka na yaki da cutar sida a fadin duniya wanda ake kira PEPFAR ne ya dauki dawainiyar gudanar da taron. A cikin shekaru 10 da suka shige, shirin PEPFAR ya samar da kuɗi dala miliyan 780 ga Botswana domin takalar kwayar cutar HIV mai hadasa kanjamau ko sida. Ambassador Miller ya lura cewa mun samu tazara sosai tare da haɗin kan gwamnatin Botswana da ƙungiyoyin al'umma da sauran kafofin raya ƙasa. Ambassador Miller ya yaba da cigaban da Botswana ta samu wajen cimma gurin yaƙi da cutar sida ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yaƙi da wannan cutar. Shirin da ake kira 90-90 da kuma 90 wato tabbatar da cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV sun yi gwaji sun gano haka. Da tabbatar da cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka san suna ɗauke da wannan ƙwayar cutar suna samun magunguna. Da kuma tabbatar da cewa kashi 90 cikin 100 na waɗanda suke shan magunguna suna samun nasarar murƙushe ƙwayar cutar. Wani nazari da shirin PEPFAR ya gudanar a ƙasar Botswana ya nuna cewa daga cikin mutane 300,500 da suke ɗauke da ƙwayar cutar ta HIV, kashi 83 cikin 100 sun san cewa suna ɗauke da wannan cuta. Kashi 87 cikin 100 daga cikinsu sun fara karɓar magunguna na dakushe kaifin cutar. Kuma kashi 96 cikin 100 na waɗanda suke shan magunguna a yanzu suna samun nasarar dakushe kaifin wannan ƙwayar cuta a jikinsu. Wannan nazari ƙarami ne kawai da aka gudanar a tsakanin wasu al'umma 30 na ƙasar, amma yana ƙarfafa gwiwa. Ambassador Miller ya yabawa gwamnatin Botswana a saboda rungumar manufar yin gwaji da karɓar magunguna. Yanzu lokaci ne na ƙara ƙaimi domin idan muka haɗa hannu za mu iya nasarar ganin bayan wannan cuta, in ji shi. Sharhin muryar Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
A gaida Abubakar Janaidu, agogonmu na cewa ƙarfe 5 saura minti 3 a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Yau ake gudanar da zaben fidda dan takarar wato shugaban ƙasar Amurka a jihar New York, inda binciken ra'ayoyin jama'a ke nuni da cewa Hillary Clinton ya takara ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican ke kan gaba. Idan Clinton ta samu gagarumin nasara, za ta kasance wato mace ta farko da za ta zama ya takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin babbar jam'iyya. Shi kuwa Donald Trump, hamshakin ɗan kasuwa, kuma idan ya samu gagarumin nasara wanda shi ma bai taɓa riƙe muƙamin siyasa ba, zai samu ƙarfin gwiwa yiwuwar jam'iyyarsa ta tsaye da shi takarar shugaban ƙasa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta karrama waɗansu matasa 10 daga ƙasashen duniya daban-daban gobe Laraba, sabili da yunƙurinsu na kawo canji a zamantakewa a wani shirin karrama matasa masu tashi a ƙasashen duniya a karon farko. Babban bikin bayan an kammala shi, waɗanda suka samu lambar yabon za su ziyarci Amurka domin su halarci wani shirin koyon harkokin shugabanci a cibiyoyi da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma cibiyoyin gwamnati da basu, wanda kuma za a basu damar samun ƙarin guraba da kuma tallafi. Ƙungiyar masu ilimin zane-zanen gidaje ta ƙasar Ivory Coast ta buɗe makarantar koyon sana'a irinta ta farko a ƙasar. Da haka ɗalibai ba su buƙatar zuwa ƙasashen ƙetare domin koyon sana'a.
Da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyarmu Mr. Martin Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.